Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Niger kuma ana kama mu ne a tashar mu ta VOA Africa ke Yammai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu fara daga birnin tarayyar Abuja da ke Nigeria inda aka gudanar da wani taro na musamman domin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da jama'a akan illar miyagun ƙwayoyi.
Sunana Usman Jahun, manaja ne na PN. Abin da yasa MTN ta fito da wannan gangami na yaki da shan kwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar karamin illa take yi wa al'ummarmu.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Ƙasar Niger ta yi na'am da wata sabuwar doka da ta shafi yanar gizo.
Idan wannan dokar ita ce da muka shigo da ita yau, yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah. Kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aikin da zai bata mutane suna ya san akwai hukuncin da zai buge su a cikin wannan.
To kamar yadda kuka sani a kowace rana ta Allah muke bude muku layukan mu inda muke so ku kira ko bayyana muna na ku ra'ayi. To kamar da kuka saurara kungiyar direbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyawun hanyoyi mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da ya kamata za a magance shi? To like mu a bude suke sai ku kira domin ku kira ku bayyana mun ra'ayinku. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan ga haka ba za mu iya kawo muku shirin wasanni daga Najeriya sai ku yi muna aikin gafara, amma fa ga labarin duniya daga Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatan agaji a kasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton ƴan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kaiwa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na kasar da ke fuskantar tashin hankali. ƴan tawayen sun ce ba za su taɓa karɓar wani taimakon agaji daga sojoji ba, abinda gwamnatin ƙasar ta sha nana ta cewa sojojin na raka ma'aikatan agajin ne kawai don su kare su. A wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunci, wasu da ake kyautata zaton ƴan tawaye ne ɗauke da bindigogi da adana sun bankawa kayayyakin abinci da zannuwan gado da magunguna wuta. Akalla wasu hotunan bidiyo guda 6 makamantan wannan kuma sun bazu a yanar gizo a makon da ya gabata, suna nuna yadda wasu ƴan bindiga suka lalata kayan agajin da suka kwato a yayin da ake kan hanyar kai su yankunan da ke magana da harshen Ingilishi a kasar Kamaru. ƴan tawayen kasar sun dauki alhakin kai harin a kafafen sada zumunci. A wani bidiyon kuma maharan sun ce ba za su taba amincewa da abin da suka kira guba ba a matsayin agaji daga shugaba Paul Biya. Ministan cikin gidan Kamaru, Paul Atanga Inji, ya ce sojojin za su ci gaba da kare tawagar ma'aikatan agaji da kuma sauran jama'a. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran KCNA ya fidda yau Alhamis, Mr. Kong Jong-un, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi na cewa Koriya ta Kudu na ganawa ba a hukumance ba tsakanin Pyongyang da Amurka don maido da bangarorin biyu kan teburin neman sulhu. Mr. Kong ya ce zai fi dacewa hukumomin Koriya ta Kudu su maida hankali akan harkokin ƙasa da ƙasarsu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu a wata yarjejeniya a taron kolin tarihi da suka yi a Singapore a shekarar da ta gabata akan Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta. Amma komai ya taɓarɓare bayan taron kolin da aka yi tsakanin Kim da Trump a watan Fabrairu a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam wanda ba a cimma wata yarjejeniya ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a Japan a yanzu haka inda yake halarta wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister kasar Australia Scott Morrison inda a taron yace kasashen biyu kawayan juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a yau Alhamis bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. Ana kuma sa ran Trump zai yi amfani da damar waɗannan tarukan na G20 don ya ce gwamnatinsa ta kuduri aniyar ci gaba da sanya takunkumin matsin lamba akan Iran kuma yana neman ya dakile hanyar samun kuɗin mai a ƙasar ya kuma sa a koma teburin shawarwari akan batun shirin nukiliyar Iran din. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar ƙasar da Mexico. Shirin dokar na neman a tanadi kuɗi sama da dala biliyan 4 daga kuɗaɗen da aka ware na agajin gaggawa don agazawa bakin hauren da aka tsare musamman yara. Kuri'ar da aka kada inda ƴan majalisa 84 suka amince da dokar, wasu su 8 kuma suka ki, tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sa ido akan yadda gwamnatin Trump ke kula da masu ƙananan shekaru, a yayin da kuma mutuwar wani mutum dan ƙasar El Salvador da diyarsa a lokacin da suka yi kokarin tsallaka rafin Rio Grande zuwa Amurka ya janyo suka sosai. Babu tantama yanayin da ake ciki a kudancin iyakar kasar mu babban tashin hankali ne ta fuskar taimakon agajin jinkai da tsaro a cewar Senator Richard Shelby na jam'iyyar Republican daga jihar Alabama ya kuma ce babu dalilin da zai sa a yi jinkiri wajen daukar mataki.
Kuma da la a gaida Maryam Dauda labaru da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanni mu kuma zamu fara ne da rahoto daga birnin tarayya Abuja dake Nigeria inda za ku cewa NDLA tare da haɗin gwiwa kamfanin MTN sun yi wani taro na musamman mai take Justice for Health, Health for Justice domin ranar 26 ga watan Yuni na da Ministry of Finance ofishin mashi ɗinkin duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Wakilar mu Aisha Ma'azu daga Abuja ta aika muna da ƙarin bayani.
Ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar wa jama'a kai kan matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Bana an kakaba wa wannan rana taken Justice for Health, Health for Justice, wato yi wa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi adalci wajen ceto lafiyarsu.
Wannan zaka wasu ne masu ƙasa, ko mun ji sun za mu gaji wannan ƙasan. Kuma sun da adalci wa muka ba su da kauce hanyar ko mu da su kanya ba. Ba a samu alƙalori kawai.
Wan hukuma mai yaki da sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi NDLEA ta yi shiri na musamman inda ta yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na MTN domin cimma manufarta.
Sunana Usman Jahun, bana jane na PN. Abin da yasa MTN ta fito da wannan gangami na yaki da shan ƙwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar ba ƙaramin illa take yi wa al'ummar mu, kuma duk inda ka zaga a Najeriya kudu da arewa gabas da yamma zaka tara cewa akwai mutane samari da ƴan mata suna wannan shan ƙwayoyi kan sa su kasance ba su da amfani ga kansu da kuma al'umma gaba daya.
Duk da nasarar da hukumar take yi wajen karkabe wannan mummunar hali, a wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yayi nuni da mutane da ke shaye-shaye a Najeriya sabanin sauran sassan duniya akwai rata mai ɗimbin yawa.
Bincike ne ya nuna a Najeriya da miliyan 14.6 suna amfani da wayansu ƙwayoyi da ba bisa ƙa'ida ba, kuma a duniya gaba ɗaya ta kaso cikin ɗari na duniya yawancin ƙasashe 5 ne.
Gidar mataimakin shugaban ƙasa Chief Justice Dolapo Osinbajo kuma baƙuwa ta musamman haka zalika ta wakilci matar shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari
tace ina da yakini da yawa waɗannan masu shaye hankalinsu yana tare da su har yanzu. Amma abin da suke bukata shine kaunar ku, abota da kuma tarayya ta ceto rayuwarsu daga wannan matsalar da ta lallabe.
Shima Kwanalbuba Marwa mai ritaya kuma shugaban kwamiti mai baiwa shugaban kasa shawara kan magance matsalar shaye-shaye fasida da kuma uwar gidar gwamnan jihar Kebbi Hajjia Zainab Bagudu sun yi magana kan magance matsalar shaye-shaye a Najeriya wanda suka ce dole a mishi kazamar cin abinci
na farko a hana shigowan kwari shine musamman da mu tabbata cewa ina suke ina ne tushen su mu kashe wannan tushen su kuma wanda suke cikin wannan tier 1 a hukunta su hukunci mai tsanani
to ai irin wannan hadin kai din na daya dai mun zauna da aka kafa gwamnatin da muka fara shekara hukun da suka wuce an dauki yaki da shaye-shaye shine musamman abin da za matan gwamnoni na arewa akwai abubuwa da dama wanda za a iya yi amma ganin cewa a wannan matsala ne kuma ya fi taba mu a arewa ba wai a ba a yi a ko ina ba amma an fi ganin shi a arewa saboda muna da matsala da karatu muna da matsala da rashin aiki
kamfanin MTN ya ci alwashin ci gaba da kai wannan gangami lungu da sako na Najeriya
abinda muke fata shine za mu ci gaba da wannan campaign har zuwa ƙarshen shekara
Aisha Mu'azu muryar Amurka daga Abuja
Madalla gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai mu leka yammai babban birnin kasar Niger inda majalisar dokokin kasar ta yi na'am da wani kudirin dokar da gwamnati kasar ta gabatar wanda karkashin sa daga yanzu za a fara gurfanar da duk waɗanda aka kama da laifin amfani da yanar gizo don cin zarafi ko damfara ko aikata wasu abubuwan masu da nasaba da ta'addanci domin huskantar hukunci wakilin mu Sulaiman Barma ya tuntubi dan majalisa Murtala Alhaji Mamuda dan jin karin bayani akan dalilan daukar wannan mataki
wannan dokar da aka sawo ta din a tsare inda za a dinga shiga cikin yanar gizo-gizo irin bayanin da ya kamata a hodi wanda zai gyara al'umma wanda zai gyara kasa tunda mun ga mutane suna haguwa da abubuwa da yawa da bai kawo kwanciyar hankali ko kuma abubuwa da yawa da yake kawo aikin batsi da yake bata yara ko kuma abubuwa da yawa da yake koya yara ta'addanci kenan wannan abubuwan ko da yake bata mutane suna amma sai mu gani in ana yi babu wata doka to kenan duka yi magani kashin duniya sun kawo wannan dokar mu ma dole Niger mu kawo wannan dokar din mu jiyara wannan abin tunda abin ya yi kamari a Niger yau ko ina yana gizo gizo ko ina ana aiki da zam kenan wannan dokar ita ce muka shigo da ita yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin baza ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan dokar
oh wadannan irin hukunce ne ita wannan sabon doka ta ita nabi
kaman ka dauki kuduri na 31 a ciki in mutum ya yi laifi za a duba a ga laifin da kai sai alal misali sai mutum ya je tura yara a makaranta gangana aikin batsa dai ya bata su to sai a duba a gani a daidai laifin da yi za a mu hukunci daga kaso daga wata 6 zuwa shekara 3 daga in kuma kudi ne daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 za a mai wani hukunci na tara kenan kaga in kuma aiki ne kai na ta'adda ko kuma wanda za ka kawo bayani wanda zai kawo rikici cikin kasa din ka tada zaman tsaye to wannan ma duka za a duba a gani a cikin wannan in kuku za ka kai in kaso za ka kai daga wata 6 zuwa shekara 3 alaihin da kai ko kuma an tara za a mai daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 duka za a gani to idan ka gani daga yau an san in kai laifin wannan za a kai gaban koti ta ma shari'a kuma a yanke ma hukuncin shari'a
watakila wasu za su ce wannan doka tana cin karo da yancin faɗin albarkacin baki
sai dai mutane musan ba inda duniya take tafiya ko kuma inda tsarin jamhuriya take tafiya saboda ana so a cikin ƙasa duk kowa samu yancin bakin shi amma yancin baki bai ci ba ka hudu abin da kake so ko kuma ka zo ka kawo rihin ka kawo bayani wanda zai tada zaman tsaye ya kawo rikici cikin ƙasa ko kuma kawo bayani wanda zai bata mutane suna bisa kakkan ƙarya ko kuma kawo bayani wanda zai bata yara aƙida kenan wannan duka wannan kowa ya san wannan abu ana kare kenan dole doka kamar yadda ake ga cikin radio da cikin television an sa dokoki da aka tsara magana da ku kanku yan jarida da kuke tsarin maganganun ku kenan dole wannan shahara na WhatsApp da na yanar gizo-gizo shi bai doka tunda muka samu tanu shugaban kasa su hannu za a wallafa ta duk wanda yake da kishin kanshi da kishin iyalihi da kishin kasa irin wannan aikin na batsa ko na tada zaman tsaye ko na bata mutum suna da kamata a maka shi
Sandra Jane, you're a good friend.
Madal Ageda Suleiman Muni Barma, kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ranar Alhamis ce, layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku akan rahoto inda kungiyar darbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da yadda za a magance wannan larurar? To, layukan mu a bude suke kira ku ba mu albarkacin bakin ku kafin bude layukan mu ku shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Me sunanka kuma daga ina kake kira?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kanunan Najeriya.
To, Malam Musa, gare ka.
To, alhamdulillah, kamar yanda wannan rahoto ya fita na maganar rashin kyawun hanya, kuma shi ma din abin abu a duba a gare ne. Saboda yanzu misali in ace hanya lafiya lau take, wata jiya idan suka ɗauki mota su kaga yawon shiga rami da ka faɗa rami sai ka zo da ta fashe, to kaga idan aka samu irin wannan matsala har aka samu tseko, to kaga irin wannan matsalolin za su iya faruwa har ɓarayi su zo su tara mutane ko kuma da sauransu. Amma dai muna kira gwamnatin tarayya, tunda an ji irin wannan rahotanni suna fita da su kan direbobi, to ya kamata a yi ƙoƙari ta hanyoyin da aka san manyan hanyoyi ne, a yi ƙoƙari a kula da su, a gyara su domin a gurta ana tsira tare. Ƙarshe ne muka fata alkhairi, Allah ya sa ta ji lafiya Alhaji Musa Garo.
To, Alhaji Musa, mun gode da Kaduna. Za mu liƙa Katsina. Wani da Katsina?
Sirajin Ibrahim ne da Kaciya, Arman Kumar.
To, gare ka da Kaciya, ba mu albarkacin bakinka. Alo.
Wannan matsala na sata mutane da tsoro su ba wai maganar lalacewa hanya ne ba. Matsala ne da ya addabe mu, musamman mu karamar hukumar Kaciya. Wallahi abin ya dame mu sosai. A satin da ya wuce a nan wani gari yana ce Mukurosin kafin cikin garin Kaciya ga Bariki a tsakiya, ko a cikin tsakiyan gaba Bariki baya Bariki, amma aka tare wajen aka saci mutane aka tafi da su. Saboda haka wannan matsala ba wai na lalacewar hanya ne ba, maganar security ne kawai. Jami'an tsaro a Najeriya su yi kokari a daga matsakaici domin a magance wannan abu.
To Allah ya sa su ji kiran naka da kaciya zamu rika kontagora wani da kontagora. Salamu alaikum wani da kontagora. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Laikon mu a bude suke ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku. Tambayar da muka ita ce akan kungiyar Darbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da yadda za a magance ta? Muna da kira daga Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim mai yankin hula garin mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim muna sauraron ka, me ra'ayinka?
Gaskiya ni a ra'ayina ba zancen maganar rashin hanya, don saboda idan za ka auna da al'amarin arewa ce ake zagon ƙasa a rufa ta gaba ɗaya, kuma su manyanmu suna je suna gani ba su ɗauki mataki a kai, don saboda idan rashin hanya ne to ƙauyuka ɗace ta hare-hare ba. Ana dai masu babura kamar masu kari ko sai da kari sun yi kari a ƙauye a cikin ku ya kai suke gudu zai tsakanin su dawo, ta zama can magana rashin hanya duk ba wannan bane ba. Zagon ƙasa dai ake muna a rusa arewar gaba ɗaya, ko manyanmu na arewa suna je suna gani abinda muke kira gare su, wallahi ɗauki mataki. In ba haka ba abin idan ya wuce a talakawa suma ba za su yi ba abin da yake kira gare su kenan.
To mun gode Allah ya sa sun ji kiran naka da kontagora. Za mu je Bauchi. Wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, me ra'ayinka?
To a gaskiya dai ya kamata a ce gwamnati ta lura da manya-manyan hanyoyi da kuma manya-manyan motoci suke bi. Idan aka gyara za a samu sauƙin jin hanyar, kuma in Allah ya yarda ba za a samu tsare mutane ana kama su ba. Irinmu ga gwamnati da Allah ta yi iya ƙoƙari ta gyara hanyoyin Najeriya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba daga Bauchi. Sai mu leka jihar Taraba. Wani daga Taraba?
Sunana Bayero Bamu daga Mai Samari, Taraba State, a Sardana Local Government.
To Mai Samari,
ni ra'ayina game da wannan, ina gani ashe wai rashin hanya ne yake kawo wannan kidnapping, ina gani ba haka ba. Misali a matsal da lokacin da aka ma wannan mai jama'a kidnapping, ai ba a kan hanya ba aka kame shi, abun a filin sana'arsa aka zo aka kama shi. To irin wannan ya kamata jami'an tsaro ne su ƙara himma da kuma ƙwazo, gwamnati kuma ta taimake su.
To Mai Samari, mun gode daga Taraba. Sai mu leka jihar Kwara. Wani daga Kwara?
A lallai akwai rashin kyawun hanya, amma akwai matsalar na dajin nan da ake cewa dajin gandu-gandu nan, duk inda babu gandun nan kusa kana gani abin da an samu sun wa'annan matsaloli.
Ta mun gode.
Inda za mu samu sauƙin gandu-gandun nan, ni gandun nan ma sai ga kan babu amfanin su a Najeriya, saboda an yi su ne saboda cin mutuncin mutane kawai. Daji ne wanda ba shiga ba hita, sai dai ana kashe al'umma kawai gaban za a dawo.
To ya hanyoyi suke a jihar da kake?
To a mu dai hanyoyinmu nan jihar Kwara gaskiya alhamdulillah, domin gwamna namu mu ha jihar Kwara, ina ganin a jihohin Najeriya gaba ɗaya ba mu da jihar da ya zama lafiya a jihar Kwara gaskiya mu alhamdulillah.
To mun gode kwarai da wannan kira naka. Yanzu daga Kwara za mu leka jihar Damaturu. Wani daga Damaturu?
Ya jami'an tsaronmu ne muke so su daɗa yin tsaimi da ba da ƙoƙari da ƙwazo, amma zancen hanya wani zubin ma a ƙauyuka ne ake, to kaga kenan ba zancen abin nan hanya bane. Allah ya taimaka.
To
Allah ya taimaka.
Mun gode kwarai da kiran naka.
Alhamdulillah.
To jama'a, hayyana je kuna tauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Tambayar da muka muku ita ce kiran da kungiyar Darbobin Najeriya ta yi na zargin cewa. Okay, to muna da kira daga Kaduna. Wani da Kaduna?
Muhammad Aminu ne daga Kaduna.
To malam Muhammad, me ra'ayinka?
Ni ana ra'ayin jami'an tsaron Najeriya dai a
bana ba mu ajin ka da ke sai ka daga muryar ka
ne cewa ina fiyariya mai an Najeriya ne Abdul Allah ya taya su
to Allah ya sa su ji wannan kiran naka yanzu daga nan zamu leka Nasarawa wani daga Nasarawa
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa to a gaskiya
Malam Bashiru kana tare da mu to la yayi halin sa har yanzu dai to bari muna da kira daga Niger wani daga Niger
ina magana da Mikael ne daga nan Lagos ya Akinba Niger State
to Malam Mikael gare ka muna sauraron ka
gaskiya maganan cewa wai abin da yasa ake dauke mutane rashin hanya ne wannan magana banza ce idan sun ce magana hanya ne me yasa ake dauka mutane tsakanin Abuja zuwa Kaduna nan ma rashin hanya ne da suke zuwa kauyuka suke dauka mutane wa kuma hanyar da mutane ke bi hanyar suke bi su je su dauki mutane kuma su koma daji wannan dai magana ce idan za a kawo mana tsaro na kwarai a kawo mana tsaro na kwarai
to mun gode daga Niger zamu leka Katsina wani kira Katsina
Abubakar na kasu ne daga Dutsen ma
ya kusa Malam Abubakar muna sauraron ka
to magana tsaro na rishin kan hanya magana ce guda biyu akwai rishin kan hanya ita lalacewa ta akwai kuma rishin tsaro a bisa hanya dan ana magana kan rishin tsaro ne to wannan sai a ce yi rishin kan hanya ne dan ko kan hanya ce ta lalace ka yanzu misali daga Katsina zuwa Sokoto ai hanya tana da kyau daga Katsina zuwa Batsari hanya tana da kyau kaga wannan ba a ce hanya ce kawai sai dai a ce wani yanayi ne dai da muka shiga kawai Allah ya sauka
to malam bukar garinka ya kamata a magance wannan matsalar
to gaskiyar magana ya kamata a ce an karfafa tsaro a wannan yankuna gaskiya a cikin wannan tunda hanyoyin nan dole ne a ji hanyoyi ne da jama'a take bi kuma suna cikin daji
to mun gode daga nan za mu ce muna godiya da waɗanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan matsala da Najeriya ke fuskanta yanzu kuma to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to a takaice ma'aikatan agaji a kasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton yan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kai wa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen English na kasar da ke fuskantar tashin hankali Korea ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Korea ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen kikikakan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Korea ta Arewar. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a ƙasar Japan yanzu haka inda yake halartar wani taron ƙoli da sauran shugabannin ƙasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister ƙasar Australia Scott Morrison inda a taron yace kasashen biyu kawayan juna ne sosai.
To a gaira Maryam Dauda da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tayan gabatar da shirin da kuma Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni sai injiniya namu Zainab Nini na Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.